الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مولانا سمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى من كوى من كومي وأن الشيء هذا ما وأن مسألة شيء مثال البركة مسألة سيدة أبينا وأن لا ينا فرقاتي كنغرين كانوا وأن لا نقوم على بس وأن يقوم شاترا قوتا برقادا hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447, wanda kuma ya dace da 7 ga watan 5 miladiya 2026. Muna cikin wannan littafi namu mai tarin albarka Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam na al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alayhi, wanda muna cikin kitabul janaiz. Darasi da zamu yi a yau insha Allah shine darasi na 122. Zamu tashi hadisi lamba ta 610, hadisin Abu Sa'id, Allah ya kara masa yadda. Yace wa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. وعن أم أطية رضي الله تعالى عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا ننوح، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الميت يؤذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة ابن شعبة، عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. وعن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم. لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أخرجه الخمسة إلا النسائي. وعن سليمان ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، رواه مسلم. وأنا حديثك بعد أن أقوى من المؤمنين suna da alaƙa da abin da ya shafi mamaci da abubuwa da suke da alaƙa tun daga rasuwarsa har da zuwa bulmici. Hadisinmu na yau hadisin Abu Sa'id, Allah ya ƙara masa yadda. Har ma mara adam ko kana iya tuna wane ne Abu Sa'id din nan? Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Abu Sa'id kuma suna da sauƙi to kare to ya za a yi
قال إبراهيم وسمع أبو سعيد
قال إبراهيم
من الذي أذاب ولم يخالف واتوينا للشو صحب الله عليه وسلم من حدث يسولا يوسف يذكى ما ينبكم فلا ذاك قوات بسيرة أن يأيت ذاتات فأفنزا kai wanda na gane duk karan hukumomin kasar ne ya haddace su har na kudancin nan duk ya haddace su amma da zaka zo ka ce ka wasu sunan sahabban nan guda 10 zaka yi musu bishara da aljanna to ka dora musu na daga gore din Allah ya dace da Sa'd ibn Malik ibn Sinan shine Abu Sa'id Allah ya kara musu yadda to saboda haka yake cewa أنه قال يتوى لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النائحة ما يكيد إيراد أمنتي سؤال تبتع قريش يالا أنتي واتتكي قل كوكا والمستمعة دكم واتتكي زوا تصور على أخرجه أبو داود أبو داود شي يفتد ولا حديثي وانا تكي دكوفي إلى النواة ديت أليك سيتي النوكو رفق الصوتي ناكتي النوخ شيني تقى مريا بتأديد شمائل الميت عدنق لسا فدرجو دي دمت ايي نشي وان دي متو لتبكى أهله دومين أتنيا واتعين فين إهالان سكوكا دنقى تيو اي ببان بانقو يا فادي وانيني وانيني إلو إدنا أبو هو تو duk lokacin da muka ji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya la'anci wani abu ko kuma Allah ya la'anci wani abu to wannan abun babu raba ɗayan biyu cewa haramun ne Allah ko manzo ba za su yi la'anta ga abin da yake makruhi ballanta na a ce ainihin ja'izi ba ballanta na a ce kuma abin da yake mandubi anan hadisi kamar yadda yake wato an la'anci annaiha wacce take kwalla kuka galibi al'adar jahiliya yadda ka san ana gayyato makada idan wata munasaba ta taso ko ta aure ko abin da ya kama da haka gayyato mawaka to akwai wanda dama aikin su sun kware a wajen kuka ba ta da alaka ta kusa ko ta nesa da wannan mamaci amma ta iya salo daban-daban na kuka kuma ta lubar da hawaye yadda kasancewa wani makusacinta ne kuma a biya ta kuɗi yadda kasan za a biya makaɗi ko mawaƙi kuɗi idan ya zo ya koɗa wani ko ya zuga shi to su ma wannan masu ya koke-koken sana'ar su ne to saboda haka an tsine ma wannan wal mustami'ata da kuma wacce take saurarawa a larabci akwai al mustami'u da as-sami'u akwai al-mustami'a da as-sami'a in aka ce al-mustami'u wanda yaje ya kasa kunne dan ya ji wannan abin da ake as-sami'u shi kuma wanda sauti ya shiga kunne sa ko da wucewa zai yi ba wannan abin ya kawo shi ba to kun ga adalcin musulunci sai aka ce wal-mustami'a yadda ka san yanzu idan ana karatun darasin yanzu kun zo duku saurara to akwai wanda su kuma yadda ka san wata ibada idan ana wannan kukan to sun zo su kuma su saurara domin ko dai su koyi yadda ake kukan ko kuma su ji matsayai na shi wannan wanda ya mutu ko abin da ya kama da haka to saboda haka sai ya zama an ce an tsine ma wanda take yi da kuma wacce take saurarawa to anan zamu ga an ambaci sunan mace aka ce annaiha da kuma al-mustami'a ba ce an-na'iha da al-mustami'a ba ba wai dan wannan hukuncin yake banci mata kadai ba amma saboda su ne mafi yawa aka fi sani a wannan babin kafin ka samu namiji daya da za a gayyace shi domin yadda ka san mata suna rafa goren gayyata idan buki ya taso mace ta gayyaci kawayenta dan a taya ta murnar auren yarta ko auren danta ko kuma sunan haihuwa to su ma a jahiliya haka suke rafa goren gayyata a zo a taya su kukan mutuwa da aka yi a wannan gidan kafin ka samu namiji ɗaya yayi to ka samu mata goma suna yi to wannan al'ada ce wanda yake a nufin jahiliya kuma wani abu ne wanda yake nuna kaman kalubalantar Allah subhanahu wataala akan aikin da yayi to shi ya sanya wannan narko a nufin ya kasance a kansu da za a ce namiji yana yi to shi ma wannan yana daga cikin wannan wannan mun ci al'ada ce ta jahiliya to za ka samu akwai abubuwa na jahiliya sai kuma wato ƴan kabu-kabun malamai wanda suke su kuma suna neman duniya da abin da ake neman lahira sai ga sun yi ma wani abin kwaskwari ma yanzu kamar yadda muka sha faɗa in ka kalli abin da ya shafi abin da ya zama ruwan dare in mamaci ya mutu a yi sadakar uku a yi sadakar bakwai a yi ta 40 amma ita shekara kuma sai ga malamai ne suke wanke kafafuwa su ma saka alkyabba da sauransu a je a yi ganganku domin yin wannan wannan duk mutumin da ya san asalin kasar Hausa asali al'ada ce ta maguzawa ba maguje idan ya mutu saboda suna shan burkutu to shikenan kamar na ambata muku wannan a baya idan aka yi kwana uku sai a ce to yanzu idanuwa sun fashe to sai a zo a ci kokonan su na shan burkutu da dawa da gero a dinga rabawa sadaka wasu ma burkutun za a yi a tare mutane a dinga ɗebo kokuna ana ba su ana ganin an yi abin kwarai idan aka yi kwana bakwai sai a ce to yanzu ciki ya fashe to nan ma sai a sake taruwa sai a sake irin wannan abubuwan idan an yi kwana 40 sai a ce yanzu kai ya rabu da wuya nan ma sai a sake yi to malamai da suka zo ko kuma masu sunan malamai sai suka gyara abin suka yi masa kwankwari ma suka ce to yanzu ba haka za a yi ba za a haɗu ne a yi addu'o'i kuma kada ku manta ba ke take addu'ar nan ba abin tausayi wai har da kuɗin ɗaure ƙur'ani da kuɗin kwancewa ɗaure ƙur'anin da kwance shi ma ba za a yi kyauta ba tsakani da Allah mutum da mamacinsa da ya rasu alhini zai ji ko kuma tatsarsa da za a zo a yi ya kamata a ce an zo an yi addu'ar nan fi sabilillahi kai malaman nan baban sun zo kowa dan fiddo wani abu yake to gashi a ƙara ma marayun da ya bari ana haka a abubuwan da marayun aka bar masu galibi shi ake tattarewa a rore a yi gaba to gaskiya ba daidai ba ne to yanzu idan ka je ƙasar Misir wannan abin da ake na gayyar masu kukan mutuwa a jahiliya to su kuma malamai ake gayyatowa gwargwadon matsayin mamaci gwargwadon farashi dama sai an samu wanda sun tsare da muryoyi ana karanta ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati iyali suna ta kuka ai ta kuka shi kuma ai sai masa kare ana tara masa kuɗi kaga wannan al'ada ta jahiliya sai ita aka karkade mu kura kuma sai aka dawo da ita da sunan musulunci to wannan gaskiya ba addini da musulunci yazo da shi bane duk malaman da suke magana akan sadakar uku da bakwai da 40 babu wani malami da ya ce yi wa mamaci addu'a ba daidai ba ne ba malamin da ya faru wannan ba malamin da ya ce idan an yi wa mamaci sadaka ba za ta ji ba a'a na farko laifin a ce an keɓe dole sai rana kaza kun bayan keɓewar a zo a ɗauki kayan marayu wanda in ba taimaka musu bai kamata a ce an tauye su ba to wannan shi ne ainihin abin da malamai suka yi jan kunne a kansa to saboda haka wannan yana nuna al'ada ce ta jahiliya kuma wadda musulunci ya kyamace ta hadisin Ummu Atiyya Allah ya kara mata yadda ya suna Ummu Atiyya malam wani muktar Nusayba sunanta Nusayba Ummu Atiyya Allah ya kara mata yadda take cewa akhadha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya riƙe alƙawari tattare da mu Allah na nuha cewa ba za mu dinga yin wato kukan mutuwa ba muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim sun hadu a wajen fitar da wannan hadisi nan da na Ummu Atiyya sai ta ce akhadha alaina mu sahabbai ma'aiki alayhi salam ya riƙe alƙawari tare da mu wannan shi ya nuna wannan hukunci ya taƙaita a wajen sahabbai mata ko kuma ya haɗe kowa da kowa duk umarni da ma'aikaci alayhi salamu zai yi ko hani in dai ba a ce kususiya ba ce ga wani mutum to hukuncin yana nan ila yawmil qiyama kada wani ya ce aina na umma atiya tace akaza alaina mu ake nufi mu kadai sahabbai wannan ya hada duk wani wanda yake musulmi namiji ko mace tun daga wannan lokaci ila yawmil qiyama za mu zo mu ga kukan nan wanne ne aka bada dama wanne ne an duk aka hana to cewa manzo alaihi salamu akaza alaina ya riki alƙawari akan mu a yaushe ne aka yi wannan malamai suka ce wannan ya faru a lokacin bai'a kun sani manzo alaihi salatu wassalam yadda yi wa maza bai'a taffa ko kuma maza suka yi masa taffa to mata ma sun yi masa taffa wasu suna cewa waccan aya ta cikin suratul mumtahina ko mutahana ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala alla yushrikna billahi shay'a wa la yusrikna wa la yazlina haythu ashan aya to a lokacin wannan bai'a aya ta ambaci waɗansu abubuwa akwai kuma wasu wanda aya ba ta ambata su ba to daga cikin wannan abin da aka rika akwai hana wannan kukan na jahiliya cewa in dai mace ta yi imani da Allah da ranar lahira to kada ya zamo ko dai wani na jikinta ya mutu ta zo ta dinga irin wannan kuka da aka hana kamar da zamu ƙara bayani akan su insha Allah ko kuma a gayyato ta a bata kuɗi ko kuma ta je taya wata ƙawarta ko ƴar uwarta wannan duk an hana wannan saboda haka tun daga kansu har ya zuwa waɗannan matan namu har ya zuwa tashin alƙiyamata wannan hukuncin ainihin yana nan Allah ya tada mu sai hadisi na gaba wa Ali ibn Umar radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga ma'aiki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yake cewa almayitu shi mamaci yu'azzabu ana yi masa azaba fi kabrihi a cikin kabarinsa bimani ha alaihi saboda kukan da aka yi masa wannan ba'un sababiyya ce ma kuma masdariyya ce kenan sai ya zamo bin nauhi alaihi saboda kuka da aka yi masa wannan hadisi ne na Bukhari da Muslim sai ce wa lahuma Bukhari da Muslim suna da wani hadisi na hawahu irin wannan anil mughira bin shu'ba daga mughira dan shu'ba Allah ya kara masa yadda to wannan hadisi idan muka duba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal mayyita shi mamaci yu'azzabu ana yi masa azaba fi kabrihi a cikin kabarinsa bimani ha alaihi saboda kukan da aka yi masa to malamai sun kawo a wajen fayyace ma'anan wannan hadisi na farko wasu daga cikin attasahabbai wato sun yi shakkun wannan kafin abu ya bayyana gare su na Aisha Allah kara mata yadda tana daga cikin wacce ta kafa hujja da faɗin Allah Allah yana cewa wala taziru wa ziratu wazira ukhra wata mai daukar nauyi ba za ta dauki nauyin wata ba saboda ita ba ta ji wannan hadisin ba a wajen Aisha alayhi salam kafin Abu Huraira da Abdullahi da Sayyidina Umar su sanar da ita take cewa idan har aka yi wa mamaci azaba saboda wani na kusa da shi ko makusaci ko da ko dan uwa yayi kuka to ai yanzu kaman wani mara laifi ya dauki nauyin laifin wani to sai malamai suka yi takaridin hadisin nan kamar haka abu na farko suka ce wannan hadisin yana dabbakuwa ne ma'ana yana aiwatuwa akan ko dai mutumin da yayi wasiyar ai masa wannan domin a jahiliya akwai wanda suke ganin idan har suka mutu aka ji shiru ba a ji koke-koke ba to karansu bai kai tsaye ko ba yanzu a ce magidanci wani irin wane ya mutu a ji unguwa tsit ai dole sai an ji muryoyi suna ta tashi kuna jin baitin wanda yake cewa yake wa matarsa nasiha ko kuma yake mata wasiya yake cewa idza mittu fabkini bima ana ahluhu وشدي علي الزيب يبنة مالكي هو يبنة مأبدي يتي إذا مت يكي توما تست إذا نمت فبكيني بما أنا أهله كيمون كوكا إلن وان ديداتي دمسيدا matsayin sa ba karami bane dole sai an yi kuka ai ta maimaitawa kuma a dinga daga murya dan a san babban bango ya fadi amma ai mutuwa a jitsit ba koke kinan karamin mutun ne shi to shi kaga kun ga shi da kansa yake yin wannan wasiya idza mitu fabkini kimun kuka bi ma'ana ahuhu da irin matsayin da ya dace da ni wannan shine fuska ta farko fuska ta biyu malamai suka ce wanda ya san al'adan yan gidan al'adan family duk wanda ya mutu babba ko karami za a zo a yi dinga koke-koke ana daga murya ana sowa ana ifata-ifaci ya san haka al'adar take kuma yana kan gadar rashin lafiya bai yi hani ba bai yi jan kunne cewa kada in ya mutu a yi masa wannan kuma yana sanar za a yi suka ce to wannan shi ma yana daga cikin wanda hadisin ya dabbaku a kansu. To da aka ce yu'azzabu ana yi masa azaba ma'ana kenan za a kona shi da wuta sakamakon wannan kukan da aka yi aka daga sauti wasu malamai suka ce domin shi duk wanda musiba ta samu ana neman abubuwa biyu da tare da shi as-sabru war-ridha shi as-sabr wajibi ne ar-ridha wasu malamai sun ce wajiba ce wasu kuma sun ce mustahabi ne menene as-sabr na farko ya zama baki bai furta munanan abubuwa ba sannan gabbai ba su aikata abinda ainihin aka hana ba ai kun ga hadisi ya tabbata cewa laysa minna man latama al-hududa وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ baya daga cikin mu malla tsamar hududa wanda ya dinga mare fuskar sa akwai wanda idan aka yi musu mutuwa uwa ko uba ko wani dan uwa za su dinga dukan kawunan su su dinga mare fuskokin su sannan kuma su dinga yayyaga tufafin jikin su sannan su dinga yin da'awa irin ta jahiliya su dinga fadin abubuwa wanda ya saba ma ainihin tauhidi to kun ga wannan akwai rashin sallama ma Allah subhanahu wata'ala su mu'minai Allah yayi sheda akan su ya sifatu take allazina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sune wanda idan wata musiba ta faru gare su za su ce dama mu dinnan mallakar Allah ne kayan Allah ne in Allah ya yadda ya so da kayansa waye bai bi kadi waye bai nuna bi amince ba mu kanmu ba wai wancan da muka rasa ba mu ma mallakar Allah ne bayinsa ne halittarsa ne kuma masu koma zuwa gare shi ne duk lokacin da ya bukace mu za mu je to kaga wannan shi ne abin da ake nufi da asabar harshe bai furta mummuna ba gabbai ba su yi tasarrufi wanda ainihin aka hana ba sannan kuma zuciya ba ta munana wa Allah zato ba akwai wanda duk lokacin da musiba ta faru gare shi zai munana ma Allah zato domin zai kalli suwa ne ko dai makotansa ko abokansa ko wasu aminansa ya za a yi a ce duk Allah bai yi ma suwa ne kaza ba sai ni kadai yana ganin shi Allah ya tsane shi shi ai ba kashi a masallaci ba akwai wanda suke furta wannan shi ai ba kashi a masallaci ba za a yi masa kaza kaga wannan Allah yake faɗa zuwa magana ko bai furta ba zuciyarsa tana munana ba Allah zato wani ma wallahi musulmi ne har sai ga yanzu ni duk kiyamul lailin da nake duk karatun qur'anin da nake duk azumin nafilin da nake kuma Allah ya mun kaza wani zai ji wannan a cikin zuciyarsa kaga wannan akwai munana ma Allah zato to wannan kun ga shine wato ainihin rashin hakuri shi kuma ar-ridha mutum ya ji zuciyarsa kwal wannan abin da Allah ya yi ji zuciyarsa kas kamar ma ba a yi komai ba to wannan yana da wahala shi ya sa mafi yawan malamai suka ce ita ar-ridha ba wajiba ba ce mustahabi ne duk da cewa akwai kadan da suka ce wajibi ne amma fatawa mutu inganci ar-ridha bai zama wajibi ba in ka ce wajibi ne a cikin mutane goma da musiba za ta samu wallahi ba wai ga magarin mutane ba ba wai daliban ilimi irin mu ba manyan malamai wanda musiba za ta samu a samu ar-ridha a cikin zakatun su in ka samu uku a cikin goma ka samu da yawa yanzu musibar nan kaman ba ta faru ba zuciyarsa kas ya gamsu da wannan aikin da Allah subhanahu wataala yi ina jin ko a juma'a da ta gabata mun faɗi abin da wanda rikin magabata yake cewa yace idan ya roki Allah wani abu na alkhairi Allah bai bashi wannan abun ba to ya fi farin ciki da rashin bashi dan yayi da rashin bashi shine zabin Allah dan Allah ya zo a cikin waye sai wannan musamman ake wani abu ya taso ga dangadan an ce ka fito kuma akwai wani abu da ka sa rai za ka samu ka je kwana masallaci wuni masallaci ciro kuma ka ji cewa wallahi ka gamsu da bisa dare anya ko ai kaɗan ne daga cikin bayi wanda Allah ya musu wannan ne ba to shi yasa mafi yawan malamai suka ce ar-ridha a nan ba kowa zai iya ba yanzu ku duba Ummu Sulaim lokacin da ainihin ɗanta ya rasu wancan Abu Umair ɗan yaro da Abu Talha yake so ba na wasa ba yaro bai da lafiya ya yi tafiya kafin ya dawo yaro ya rasu an binne shi yana dawowa abin da ya so mu tambaya ina yaro ta ce huwa ahdaku ma yakun ta ce ai yanzu ya samu natsuwa sama da yadda ka bashi ransa sai ya fari yana gani ai yaro ya samu lafiya abubuwa suka faru garin Allah ya waye ya ce wani ina yaron nan ne ta ce abu tsana zan tambaye ka yanzu dan Allah da za ka aro wani abun amfani gun makota misali a ce magirbi kamar a ce ko bokiti ko diga ko wani abu da ka aro kai amfani sai suka buƙaci abinsu suka karɓa in sun karɓa za ka yi bakin ciki ya ce za a yi ne bakin ciki ni da ba kayana ba an yi alfarma an bani aro dan an karɓa sai ce to ka nemi ladan Allah a wajen ɗanka dan Allah ka duba mace ce Allah ya mata wannan ka ga wani shi ne ar-ridha ta gamsu da aikin da Allah ya subhanahu wa ta'ala to ba kowa bane Allah ya yi ma wannan ainihin ni'ima to saboda haka a nan wasu malamai sai suka ce abinda ya sanya za a yi masa azaba shi wancan mutum da ya mutu saboda kamar yadda muka faɗa ko dai wasiya ya yi ta kuka kaga bai yi haƙuri kenan ba ko kuma ya san za a yi bai hana ba wasu sai suka ce a'a wannan azabar akwai abin da ake cewa at-ta'zibu akwai at-ta'azzubu a larabci at-ta'zibu shine azaba a ɗanɗana wa mutum kuɗa Allah ya kiyaye ko a kona shi ko a dake shi wannan shine at-ta'zib akwai at-ta'azzubu shi kuma at-ta'azzub ma'anarsa shine wato at-tahazzun shine wato a sawo mutum damuwa da bacin rai suka ce ayati biyu na cewa as-safaru qit'atun min al-azab tafiya da za ka yi wani yanki ne na azaba yanzu idan kai tafiya dukan ka za a yi ko marin ka za a yi ko zagin ka za a yi a'a matafiyi yakan haɗu da wani bacin ran da idan a gida yake ba zai haɗu da wannan bacin ran ba domin kai tafiya ƙarshe ka kwana inda baka so ka kwana a nan ka ci abincin da ba shi kake so ka ci ba ka ga abubuwan da ba su kake so ka gani ba duk kuɗinka kuwa to shi sanya ita tafiya tana da bacin rai ko kuma lokacin da ka saba bacci ba za ka yi bacci a wannan lokacin ba lokacin za a ce ku fito domin tafiya ko a mota ko a jirgi ko abin da ya kama da haka ma'ana dai ka samu kanka ba yanayin da kake so ba za ka ce as-safaru qit'atun min al-azab ka ga ba dan an kona mutum da wuta ko an dake shi da wani abun duka ko an ci mutuncinsa ba ma'ana ya samu kansa a hali na damuwa to sai wasu malamai suka ce abinda ake nufi yu'azzabu wato za a fata masa rai a dugunguma masa lissafi suka ce domin ya inganta cewa wanda yake cikin kabari ana sanar da shi abin da yake faruwa a cikin iyalansa shi yasa wasu magabata suka ce abu ne mai kyau da za a ce mamaci mai gida ya rasu sai wasu abubuwa na dadi suka faru to babu laifi in kaje kai masa addu'a kace kuma ina sanar da kai kaza da kaza da kaza misali akwai wasu ƴaƴansa sun haddace alqur'ani kuma muna sanar da kai ƴaƴanka da wane da wane da wane da wace sun haddace alqur'ani ko kuma ƴaƴanka da wance da wance an aurar da su a wajen mazaje na kware ko ƴaƴanka da wane sun yi aure ko ƴaƴanka wane da wane sun samu aiki wani abu dai wanda yake da farin ciki suka ce to mamaci ana sanar da shi abubuwa da yake faruwa a cikin iyalansa na farin ciki ko na bakin ciki to saboda haka idan ana wannan kuke-kuken to ainihin za a dinga isar masa da wannan wannan abin zai sa ya ba dadi ransa zai ɓaci daga cewa ba abin da ya kamata ainihin a yi ba ne to tunda haka ne ashe ba wani ɗa na kirki da zai so bayan babansa yana kabari saƙo na ɓacin rai ya je masa babu wani ɗan uwa na kirki da zai so ɗan uwansa ya mutu yana kabari saƙo na ɓacin rai ya je masa babu wani aboki na kirki da zai so idan abokinsa ya mutu a ce saƙon ɓacin rai ya je masa yana kabari ba wanda zai so kowanne mu zai so idan naka ya rasu uwa ko uba ko ƴaƴa ko aminai ko ma waye ya rasu to a ce saƙonnin da za su je musu na farantawa ne ba na makantawa ba ina fata mun gane to wannan shine fassarar da malamai suka yi ma ainihin wannan hadisi Allah ya dace da mu sai ce wa Anas radiyallahu anhu qala an karbo daga sayyidina Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda kare ya ce shahidtu bintan linnabi sallallahu alaihi wasallam na halicci wata ƴa ta ma'aiki tsira da aminci su kara tabbata a gare shi tudufan a yayin da ake binne ta wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhali ma'aiki tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi jalisun yana zaune inda kabari a wannan kabari fara'aitu ainihi tadma'an sai naga idanuwansa alaihi salatu wassalam suna zubar da ainihin hawaye rawahu al-bukhari imam al-bukhari shine ya rawaito wannan hadisi to anan shurra sun yi sabani wacce ce daga cikin ƴaƴan ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan ta kasance tattare da ita mun sani manzo alaihi salatu wassalam yana da ƴaƴa nawa mata Zainab Ruqayya Ummu Kulthum da kuma Nana Fatima to wacce ce wannan ta faru tattare da ita babu shakku ɗaya ce daga cikin ƴaƴan daga cikin matan sayyida Usman dawa-dawa sayyida Usman ya aura ya auri Ummu Kulthum ya auri Ruqayya banda Zainab ina fata mun gane to wasu daga cikin malamai suka ce wannan ya faru ne a rasuwar Ruqayya wasu suka ce a rasuwar Ummu Kulthum to amma abu mafi rinjaye ko magana mafi rinjaye shine rasuwan Ummu Kulthum ba Ruqayya ba wanda suka rinjaye da wannan suka ce dalili wannan hadisin ya nuna cewa gashi kamar yadda muka karanta manzo alaihi salam yana zaune kusa da kabari aka ga idanuwansa suna zubar da hawaye to ko shakku babu Nana Ummu Kulthum ita ce wannan ta faru gare ta ma'ana ita ce ma'aiki alaihi salam ya raka gawarta amma ita Ruqayya ana yakin Badar Allah ya mata rasuwa kada ku manta ita ce aka soma baiwa sayyidina Usman lokacin da za ta fi yakin Badar ba ta da lafiya to sai manzo alaihi salam ya yi sayyidina Usman izini ya ce ya zauna ya yi diyyata to har ma saboda ya zauna da izinin maki alaihi salam aka ba shi ganima irin ta wanda ya je yaki kun ga kenan ta rasu an binne ta maki alaihi salam baya ana yakin Badar ko to kenan ita da Ummu Kulthum ita ce wacce maki alaihi salam ya halarci wannan binnewa ta ta to kun ga wannan hadisi ya nuna maki alaihi salatu wassalam an ga idanuwansa suna zubar da hawaye a lokacin binne ƴarsa Nana Ummu Kulthum Allah ya kara mata yadda sannan rasuwan ɗansa Ibrahim Mu'azzam shi ma lokacin da ake masa wanka an ga ma'aiki alaihi salatu wasalam yana zubar da hawaye ina jin ko dai sa'ad ko abu tsalha wanda da cikin sahabbai yace ya ma'aikin Allah ba ka hana mu kukan mutuwa ba yace al'ainu tadma wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana yace idanuwa suna zubar da hawaye zuciya tana jin ba dadi fa amma ba za mu furta wani abu sai abin da zai gamsar da Allah a wata riwaya sai yace hadhihi rahma wannan zubar da hawayen wani tausayi ne da jin kai to kenan wannan hadisi ya nuna mana kukan da aka hana shine na kwalla sauti da ainihin abin da kururuwa akwai wanda zaka ji suna cewa an shiga uku an lalace musamman in mai gida ne ya rasu a ce ai babban ribi ya faɗi wanda gauna kike kwana babban bango ya faɗi wane ne abin da ita wannan shine abin da aka haramta amma zubar da hawaye wannan wani abu ne wanda addinin musulunci bai hana ba malamai suka ce domin ita zuciya lokacin da ya zamo ta tafarfasa ta ji babu daɗi to abin da ya kan ɗan rage mata damuwa shine zubar hawaye shi yasa zaka ji bawashi ya ce ka da ke ni ka hana ni kuka domin shi kuka ma'ana zubar da hawaye yana sauƙaƙa damuwa ta zuciya to duk lokacin da wani ɓacin rai ko damuwa ya faru ga ɗan adam idan hawayensa ya fita to zai ji ya ɗan samu wani sauƙi a cikin zuciyarsa na wannan damuwa to kenan ashe kukan da aka hana kamar yadda na faɗa shine na daga sauti da kururuwa da iface-iface musamman a ce ma za a gayyato wanda za su yi ta yi ko kuma a ce wato ainihin wasu ma ainihin kuɗi za a ba su don su yi wannan wani shine abin da addinin musulunci ya haramta akwai hadisin muslim cewa Allah subhanahu wataala baya yin azaba saboda hawaye ya zuba ko kuma saboda zuciya ta ji ba daɗi Allah baya yin azaba a kan wannan wannan yana nuna wato ainihin sauƙi da sassauci na shari'a zai yi wahala a ce mutum goma da za a yi musu mutuwa a ce uku ko huɗu ko biyar su kasa zubar da hawaye zai wahala musamman a ce makusaci a wajen ɗan adam a ce uba ne ko uwa ko ɗa ko ɗan uwa ko aboki ko wani amini ko abin da ya kama da haka saboda haka dai wannan addinin musulunci ainihin bai haramta ba shi ya sanya aka ga ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zubar da hawayensa yayin da ya zamo ainihin ya rasa wani daga cikin ainihin wato makusata masoya shine ainihin yaya to abin da zan kara a wannan gaba kafin mu ji hadisi na gaba lalle mu sani daga cikin abubuwa wanda suke marasa kyau kuma sun fi faruwa a wajen mata na ambata wannan wata rana a hudubar juma'a wata mugunyar al'ada ce ta zamo kaman wato ainihin gobarar daji a yanzu ana rasuwa wani ma kafin a kawo shi daga asibiti ana sanarwa za ka ga mata sun cika gidan nan da kam ba masa ka tsinke wata ma wallahi babu dangin iya ba na ba ta wata ma ba ta da alaka da mai rasuwa ko matarsa kila kawa ce kila makociya ce tun kafin a kawo wannan gawar abin da kai sai ka samu wani gidan dan kukuntaccen gida ne ba shi da yalwa matan nan sun kai 20-30 fal wasu ma har tsoro ana so kuma a zo a wanke ma mutum wasu a gaban su za a yi komai wannan ba daidai ba ne ya kamata mu tsawaci matanmu mu hana su wannan wallahi bid'a ce munkara a addinin musulunci aƙalla ya kamata mata su yi haƙuri in za su je ta'aziyyar nan su bari a wanke mamacin nan ko mamaciyar nan a kawar da su daga gidan nan sannan su je su yi ta'aziyya wallahi akwai gidan da za ka ga faɗin tsakar gidan ba zai yiwu ma a yi wankan ba sun tuka shi ban ɗaki ne ma wani za a shiga wani kuma ainihin cikin tsakar ɗaki duk suna kallon abin da ake a yi abubuwan nan a takure ba a yi wanka irin yadda ya kamata a yi ba saboda a kan ginin kowa to wannan abun wallahi ba daidai ba ne kuma mu ne za mu hana wannan abin mu da kanmu in dai ladan Allah ake nema to a yi haƙuri sai an wanke mamacin nan an kawar da shi ko an wanke mamaciyar nan an kawar da ita sannan ku da ba ku da wata alaƙa ta dole-dole ku shiga gidan koda kun yi niyyar shiga ku samu ana wanka ku ina kuri ku koma ba dole bane ba ku ne masu wanka ba ba ku ne masu ainihin saka rikafi ba akan me za ku je kuna kallon yadda ake wanke mamaci ana jidu ya ci ko maciya wallahi wannan ba daidai bane wala Allah inda na ku mamacin ne ko mamaciyar ba za ku so wani zo ya kafa ido yana kallon wannan abubuwa saboda haka ya kamata mu kauce irin wannan abubuwa Allah ya sa mu gyara amin amin hanifi na gaba wa an jabir radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala sayyidina jabir dan abdullah Allah kara masa ya dashi da mahaifinsa yace manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace la tadfinu mautakum bil-layl kada ku binne mamatanku da dare illa an tuttaru sai dai idan an tilasta ku ko kuma kun tilastu akhrajahu ibn maja ne fitar da shi wa asluhu fi muslim asalin wani hadisi a cikin sahih muslim ne lakin kala sai dai shi wato ainihin Jabir yake cewa zajara an yuqbara ar-rajul bil-layl ma'aiki alayhi salatu wassalam yayi tsawa abin ne mamaci da dare hatta yu salla alayhi har sai idan an yi masa wato ainihin salla wanda yake da kufi irin nawa sai yace hadithun muslim hadithin imam muslim ya dulle yana nuni annan nahaya shi wannan hane inna ma yakunu kada yana kasancewa ne idza khushiya taqsiru fi haqqi al-mayyit idan aka ji tsoran wato gajartawa ko takaitawa a haƙƙin mamaci bi tarki salati ta hanyar rashin yin salla aw adami ihsanin kafani ko kuma rashin kyautata wato da kafanin masalan ga misali abinda malamai suka ce anan abubuwa ne kaman guda uku abu na farko idan yin wannan suturar da dare za ta haifar da rashin yi masa wanka irin wankan da ake bukata mun ambata a baya daga cikin abinda ake so a yi wa mamaci wanka mara karancin maran nan shine wato in dai akwai iko guda uku wanka a ce a yi falan daya wannan da lura ce a ce babu ruwan misali to wannan shi zai sa a ce a yi wanka daya saboda na farko ana so a yi wa mamaci wanka irin wanka na tsarki wanka wanda babu wani abu a cikin ruwan nan kaman sabulu ko magariya ko wani abu a yi masa wanka irin wanda ake wanka na tsarki ɗaya kenan sannan a zo a yi masa wanka da sabulu da kuma ainihin magariya sannan a zo na ƙarshe a yi masa da kafur kaga akalla wanka uku kenan to galibi za ka ga a cikin mutum goma da za a yi ma wanka kila bakwai jika-jika ne sai ka samu wani rabin bokiti an yi wa mace wanka bokiti ɗaya an yi wa mace wanka yaushe aka yi masa wankan tsarkin yaushe aka yi masa wankan wanda yake na tsaftace jiki yaushe kuma da wani ruwan aka zo aka yi masa wanka wanda za a saka ainihin ganyen magarya ko kafur a ciki to galibi idan dare ne akan samu kiwuya in aka ce za a yi wannan sai ga wankan nan an yi jika-jika ɗaya kenan sannan shi kansa likafanin yadda za a zo ainihin a yanka shi a daidaita shi a yi masa kyakkyawar sakawa shi ma akan samu wannan matsalar abu na uku akan samu ƙarancin wanda za su sallace shi galibi da rana an fi samun adadi mai yawa hadisi yana cewa idan musulmi ya mutu aka samu mutane 40 da ba sa yi ma Allah shirka suka sallace shi suka tsantsanta addu'a ana sa ran Allah gafarta masa wani hadisi yace idan aka samu sahu uku suka sallace shi ana sa ran Allah zai yafe masa to kaga galibi in aka ce da dare ne za a samu karancin mutane inda rana ne za a samu ainihin adadin mutane abu na hudu hatta shi kansa kabarin a yi gini irin wanda ya dace mun sha faɗa yanzu a mamatanmu da ake binnewa wallahi a goma da za a binne za ka samu da ƙyar za ka samu uku ko hudu an yi musu kabarin da ake bukata kabarin nan hadisi ya ambata mun faɗa cewa wasti'u wa amiku ku yalwata kuma ku zurfafa ana so mu ci ayi kabarin nan da fadi sannan ayi zurfin da idan aka saka shi ba wani itace ko tukunya da zasu tsabi jikin sa na ambata mana wani da Allah in yaje aikin haji ko umara da Allah ya gwada in za a binne mamaci Makka ko Madina ka zai ga irin zurfin da ake yi za ka ga wani da ya gina kabarin in zai fito sai an kamo shi a fito da shi saboda an zurfafa wannan shine zai sa ya zama mutum ya samu kyakkyawar sutura idan wurare ne da ake jin tsoron tonewar namun jeji ya tsira daga wannan amma yanzu wallahi sai ga wai an binne mamaci wato ainihin itacen da ake jera suna taba kafada ba dai dai bane wannan to in an yi wannan gandar da rana ina da dare din babu aula ya zamba ai abubuwa yadda ya kamata wai masu kyakkyawar binnewa a yabe a gyara to wannan shine abin da aka kyamata abin ne wa ta dare shi ya sanya wani hadisi ya kara da cewa sai dai idan ya wato har sai in ya zo za a yi masa sallah wa illa sayyidina abubakar da dare aka binne shi da na fatima Allah ya kara mata yadda da dare aka binne ta amma saboda me saboda wannan duka an yi abin da ya kamata to idan ya zo za a yi abin da ya kamata mafi yau malamai sun ce ba laifi bane ya zama ainihin an binne mutum da dare muddin dai za a kyautata komai tun daga wanka zuwa likafani adadin wanda za su yi sallah da kuma yadda za a binne shi ina fata mun gane to shine abinda wato ainihin wannan hadisi ya ambata to sai ke cewa wa an abdullahi bin ja'far radiyallahu anhu qal lamma ja'a na'yu ja'farin hina qutil قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم أخرجه الخمسة إلا النسائي أنكر بوانا حديثي لك سيدنا جعفر واتو لن أبو طالب أن قال ما سيدنا لك عبد الله بن جعفر نعم قال هيك سوى لما جاء نأي جعفر yayin da bayanin rasuwan Ja'far yazo shi na kutile yayin da aka kashe shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace isnahu li ali Ja'far ta'ama ku yi abinci ga iyalan gidan Ja'far faqad atahum ma yashghaluhum domin abin da zai shagaltar da su ya riga ya faru tattare da su أخرجه الخمسة إلا النسائي ما في رواية حديث متن بير سكر ويتوشي إن بند نسائي إما كدوب وجن لمبا وندي كي دخبي إذي نوا سيتي قتل جعفر بن أبي طالب أنكشي واتو سيدنا جعفر بن أبو طالب في غزوة مؤتة أياك مؤتة بأدنى البلقاء واتو قصد قلنا كي كلا بلقاء من أرض الشام أقص الشام sanata 8 shekara ta 8 sai ce haza wannan kenan wama yasna'uhu an-nas al-yaw yace abinda mutane suke yi a yau fil julus ba'da dafni wato a cikin zama bayan an binne laylatan aw salatan wato kana daya ko biyu aw akthar ko sama da haka falaysa min ad-dini fi shay'in bai zama komai a cikin addini ba bal kulluhu min bid'il jahiliya yace yana daga cikin bid'o'i na jahiliya wat tafakhur da kuma alfarteteniya war riya'il kadhib da kuma ainifin riya ta ƙarya hadran amma fihi yace wato wannan banda ma abin da yake tattare da shi min iza'ati mal yatama na tozar tadda ainifin dukiyar marayu wal aramil da kuma wanda suke ainifin matan da aka mutu aka bari fi gairi ma yahillu a cikin abin da bai halatta ba wannan hadisi yana bukatar dogon bayani to amma lokaci ba zai ishe mu ba za mu bari sai idan Allah subhanahu wataala kai mu karatu na gaba insha Allah ta'ala mu dawo akan wannan hadisi abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din akwai abinda na so na yi ishara na sha'afa wannan hadisi da ya gabata hadisin بيتي وأن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم الميت يؤذب في قبر إيمانه عليه واتوانا مهمين إن ابن حجر da yace wa an ibn umar abinda ya kamata wa an umar asali hadisi ne na umar dan sai ya rawaice shi daga gare shi kun ga galibi in kuka kalle usulubi ibn hajar yakan ambaci sahabin da ya riwaya ne daga manzo alaihi salam to nan wahabi ne da yace wa an ibn umar abinda ya kamata yace wa an umar domin hadisin umar ne ba na abdullahi ibn umar ba ina fata mun gane muna roƙon Allah subhanahu wataala ya manna da takatar akwai ɗaya daga cikin wato makautana wannan unguwa na nan gidan fura Zaid Isma'il ɗaya daga cikin da tawo unguwan wanda Allah ya masa rasuwa yau bayan mun yi sallar asuba nake magana a yi masa addu'a shi lokacin da nake magana ba addu'a malaka shi ma Allah ya karɓi kayansa jiyan nan aka ce an kai shi asibiti to amma Allah ya masa rasuwa muna roƙon wato addu'ar ƴan uwa gare shi Allah ya zakarta masa Allah ya fi masa jiyar da ya yi Allah ya sa ta zama kafara gare shi Allah ya ba iyalansa haƙuri abinda ya bari kuma Allah ya alkinta su ya kula da su ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya mana kyakkyawan ƙarshe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin.
Any, I shouldn't do.